ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إنواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna shida ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443, wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin Suratul Hajji a cikin aya ta 5, kafin mu shiga kamar yadda muka saba, za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Kafin tambaya, akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da yake karatu a Jami'ar Islamiyya, ɗan uwa Al-Hassan Umar Bala, Allah ya masa rasuwa a hadarin mota da yayi. Musashi a addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya haskaka kabarinsa, ya kyautata makwancinsa, Allah ya sa aljanna ce mako masa. Abinda ya bari kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kula masa da su, iyayensa da ƴan uwansa da danginsa da abokansa da masoyansa, Allah ya basu dangana da hakuri, ya basu lada akan haka. Wannan yana tambaya game da hukuncin ɗaukan maniyyin ɗa namiji a haɗa da wata da na ɗaya mace domin a samar da ɗa ta wannan hanya. Me hukuncin wannan a shari'ance? Baya halatta a ɗauki maniyyin ɗa mace, wato a haɗa da na wani namijin da ba mijinta ba. A ɗaur maniyin wata ƴa mace a haɗa da mijin da ba nata ba, wannan bil ittifaq, bil ijma, baya halatta, haramun ne. Idan kuma aka haɗa da namijinta, aka ɗauka aka haɗa da namijinta, to yana halatta idan ya zanto inda za a ɗauka ɗin, za a kula da shi yayin da za a ɗauka har lokacin da za a zo haɗawar, domin ana samun kuskure wani lokaci a ɗauki wani mace a namiji a haɗa da na ɓan halitta na wata wadda ba matarsa ba. Saboda haka akwai buƙatar ya zanto waɗanda za su yi aikin, in akwai buƙatar yin hakan ya zanto masu kula ne waɗanda za su kiyaye yayin da za su ɗauki wannan maniyin da ɗa namiji da kuma ɓan halitta ko an haihuwa na ya mace, ya zanto sun kula da cewa wannan mijinta ne, ita matarsa ce, sannan su yi abin, kada ya zanto sun ajiye ta yadda zai iya rikicewa ko ya haɗu da na wani. Amma in aka ɗauka aka sa a na wata wadda ba matarsa ba, to wannan haramun ne bil ijma. Wannan yana tambaya ne akan kasuwancin da yake yi na sayar da wayoyi, ke cewa yakan sayar da waya second hand. To idan aka kawo masa waya zai saya, to yakan karba, ba zai ba da kuɗin ba sai ya sayar, don ba shi da kuɗin da zai biya lokacin da aka kawo masa, sai ya karba sai ya sayar, sannan ya ba wa mai wayar kuɗinsa da suka yi ciniki. To ya hukuncin wannan kasuwanci? A shari'ance ba ka sayar da abinda baka mallaka ba, abinda bai zama mallakin ka ba haramun ne ka sayar da shi sai da izinin mai shi. To sai in mai shi ne ya baka talla ko ya baka dillancin wannan abin ce ka sayar, to wani ya halatta ka sayar masa. Amma ka karɓi kayansa ba tare da ya zama naka ba, ka sayar ka cire riba a nan, to wani baya halatta. sai dai idan bashi ka saya a wajen sa, wato ya sayar maka da ita bashi, sannan ka je ka sayar ka biya shi kudin sa wanda ya halatta, domin abinda ka saya bashi ya zama mallakin ka, inda wani abu zai same shi to kai kai asara ba shi ba, amma ka karbi wayar sa ba tare da wato ka biya shi ba, kuma ba tare da ya ce ya sayar maka bashi ba, haka kawai kai masa wayo ka ce je ya dawo, sannan ka je kai ciniki ka sayar ka cire ribar ka ka bashi kudin sa wannan baya halatta, in ya sayar maka bashi wannan ya halatta ka sayar. Wannan kuma yana tambaya ne game da aiki karkashin kungiyoyi kamar irin su UNICEF, da yi maganar da muka yi maganar Human Rights, kungiyoyin da suke karkashin Majalisar Dinkin Duniya. Majalisar Dinkin Duniya a ka'ida majalisa ce ta duka kasashen duniya, saboda ka kungiyoyin da suke karkashin ta kungiyoyi ne na kasashen duniya duka, ba na wata kasa bane. Kowace kasa da take karkashin wato take cikin wannan kungiya ta Majalisar Dinkin Duniya tana taimakawa da wasu kudade, wanda da su ne waɗannan kungiyoyi da suke kai irin su UNICEF din da kake magana, da sauran kungiyoyi na ita wannan Majalisar Dinkin Duniya, da waɗannan kudaden da kasashen duniya suke bayarwa da shi ne suke ayyukansu, ayyuka na jin kai ko na karantarwa na ilmantarwa ko na lafiya da taimako da agaji. Sauraka ba haƙƙin wata ƙasa bace ita kadai, ba kuma haƙƙin wasu mutane ne ba su kadai, kowa da ƙasarsa take ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya yana da haƙƙi a cikin waɗannan kungiyoyi. Illa iyaka dai, kamar yadda aka sani cewa kowace kungiya takan wato tafiyar da abubuwan ta ne gwargwadon waɗanda suke kanta, wato suke jagorancin ta. Kamar ƙasashe na musulmi bai race su bari wasu bara gurbi ne za su zo su jagoranci tafiyar da ayyukan ƙasashen a cikin ƙasashen su ba, ya kamata musamman musulmi ya zanto su ke rike da ragamar abin, ya so dukiyar din ta zo sarrafa ta inda zai zama maslaha ga ƙasar su da addinin su, kada su bar abin a hannun wasu wanda za su yi amfani da kudaden ƙasar su, tunda kudin ƙasar ka ne aka ba su, su yi amfani da shi wajen cutar da ku. Sauraka babu laifi idan mutum ya san cewa zai yi kokari wajen ya ga ya saisaita aikin su waɗannan kungiyoyi a ƙasarsa ya shiga ya aikin, amma in ya san cewa zai zama bita zai kawai sai abinda suke yi shi zai yi, to wannan akwai matsala. Amma in dai har zai yi abinda ya dace wajen tafiyar da wannan dukiya inda ya kamata, wannan babu laifi, kuma haka ya dace a ce musulmi suna cikin waɗannan kungiyoyi musamman a ƙasashensu domin su yi tasiri wajen sarrafa dukiyar da take zuwa hannun waɗannan kungiyoyi akan abin da zai zama maslaha ga 'yan ƙasa, kada a bar ya zanto wasu baƙi ne za su zo sai abin da suka yi kuma baya da iko ya hana su. Wannan yana tambaya game da hukuncin insurance. Inshora a musulunci wato ga zanto kana ba da dukiyarka saboda wani hatsari in ya same ka, kamfanin inshora ya mayar maka wato da hasarar da kai. Alal hakika cace wannan, domin wani abu ne da ba ka da tabbas ko dai ka yi riba ka yi nasara a kansu ko su yi nasara a kanka, kana iya bayar da kuɗin ba tare da an samu abin da za ka fanshi kuɗinka ba, kana iya shiga yau wani abu ya faru ka samu kuɗi ko ka samu nasara a kansu ka samu wani abinsu fiye da abin da ka kashe, ninkin ba ninkin, saboda ko ka yi nasara ko su yi nasara haka abin yake. Wannan kuma ita ce ake cewa caca, abin da za ka shiga ba ka sani ba, cikin kuɗe ne dai zai cinye ɗaya asara ɗaya kuma ya yi riba, to wannan ita ce ake kira caca. To galibi wannan kamfanoni na inshora musamman ma dai waɗanda suke da tsari na turawa, abinda suke tafiyar da su kenan ta lafiya ce ko ta kamfanoni da sauransu, idan ya zanto wato gwamnatin kasar ka ta tilasta cewa dole ka shiga ko ma a saka koda baka su wannan ba laifin ka bane yawanci ma'aikata akan cire musu kudin inshora na lafiya ba tare da sun wato sun amince ko an tambayi zabin su ba to wannan kaga ba ka da laifi amma kai karan kanka ka je ka biya kudin inshora wannan shiga ne cikin caca ko su ci ko ka ci wanda baya halatta akwai at-ta'minu at-takafuli ko at-ta'awuni da wasu malamai suke magana akan sa shine zanto akwai wani asusu da mutane suka hadu suke contribution a cikin wannan asusu idan wani abu ya faru ga ɗaya daga cikin masu contribution a cikin wannan asusu a taimaka masa to lokacin da kake bada wannan abin da kake bayarwa kamar sadaka ce kake bayarwa ba kana bayarwa bane da nufin cewa lalle kai ma sai ka ci moriyar abu a kana bayarwa ne da niyyar ka taimaka ma wanda yake buƙatar taimako in kai ka buƙaci taimako shikenan sai a taimaka maka to irin wannan ba a san ma a ƙayyade wa mutane in ya zanto asusu ne na taimakon juna to bai kamata kuma a ƙayyade wa mutane a ce kaza ake so ka bayar ba ana iya cewa kowa ya bayar gwargwadon abin da yayi niyya wannan watan ka bayar kaɗan wani wata kuma ka bayar da yawa ko kai ka yi alkawari a karan kanka ba tare da an yanka maka ba a ce duk wata zan bayar da kaza wannan kai ka sa kanka kai alkawari sai ka cika to wannan ya halatta saboda a nan damun kuɗin ka bayar ne don taimako Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk wani abin da za ku haɗu ku yi na taimakon junanku matukar dai akan da'ar Allah ne da taqwa to wannan ya halatta ubangiji yayi umarni da haka saboda haka babu laifi don wasu ko dai a kungiyance a unguwa ko kuma a wata ma'aikata ko wani abu irin wannan sun haɗu sun sabar da wani asusu a junansu kowa yana bada abin da ya sauwaka na daga abin da ya niyya ana sawa a cikin wannan asusun idan wani abu ya faru ga wani da yake buƙatar a tallafa masa a ɗauki abin da za a tallafa masa daga cikin wannan asusun a bashi wannan babu laifi kuma wanda abin da ka bayar a cikin wannan asusu a matsayin sadaka ce sauraka ba ka bayar ba ne don kai ma a biya ka in har buƙatar a taimaka maka ya tazo shi kina taimaka maka in ba ta zo ba to daman ka yi wani abu ne da kake neman lada a gurin Allah wannan babu laifi shi ne suke kira at-ta'minu at-ta'awuni ko kuma at-takafuli shi ma da sharadin kada ya zanto an yanke wata wani amount an ce kowa dole sai ya bayar da wannan to ya zama ba sadaka kenan ba ya zama tilas sannan sai yake tambayar meye hukuncin bodybuilding shin haramun ne jikinka da Allah subhanahu wataala ya halitta maka ka ci wani abu ko ka sha wani abu don ya haɓaka ko ya yi lafiya in ya zanto abinda za ka ci ko ka sha don ka samu lafiyar jikinka ko ƙarfin jikinka abu ne da Allah ya halatta maka ka ci ko ka sha wannan babu laifi amma in ya zanto za ka ci wani abu wanda a likitance za a iya gaya maka cewa wannan abin ko da ba yanzu ba nan gaba zai cutar da kai to haramu ne ka ci ko ka sha da niyyar ka gina jikinka saboda ka ya danganta da me za ka yi amfani da shi wajen samarwa da kanka wani ƙarfi ko wani ƙwanji ko wani abu na musamman idan ya zanto abu ne na halal wasu wani kayan abinci ne ko wani system ne na cima da za a ɗora ka a kai saboda ka ɗinka ci ko kuma wani training ne da za ka yi wanda zai sa jikinka ya ƙarfi wannan duk babu laifi amma in ya zanto wani abu ne da za ka yi amfani da shi wanda nan gaba zai iya zama cutarwa gare ka to wannan haramun ne domin gangar jikinka da kai kanka gaba ɗaya ba mallakinka ba ne ka yi abin da kake so da kanka a'a sai abin da Allah subhanahu wataala ya yarje maka kai sannan yake tambayar hukuncin forex a canjin kuɗi da kuɗi al'asulu shi ne halal ne idan ya zanto jinsi ɗaya ne abu iri ɗaya ne kamar naira da naira to dole ne ya zanto an samu daidaito kuma an yi shi hannu da hannu. Wato idan mutum zai canza sabuwar naira da tsohuwar naira, zaka ba da tsohuwar naira a baka sabuwar naira, baya halatta ka ba da yawa a baka kadan, ka ba da naira 1,200 a baka naira 1,000, wannan ya haramta. Saboda naira da naira baya halatta a samu tafadul a tsakaninsu, saboda jinsi ɗaya ne. Amma idan sun bambanta kamar naira da dala ko da euro ko da sefa ko da kowane irin kuɗi ne da wani kuɗi na wata ƙasar, wannan babu laifi, amma shi ba ya zama yadan biyadin. Dan an samu fifiko, wannan daman yana komawa ne zuwa ga ƙarfin shi wannan kuɗi, ƙibarsa shira'iyya, abinda ake saya da shi yadda zai zama yana da ƙarfi. In ya zanto ba shi da ƙarfi, to babu shakka ƙimarsa za ta yi ƙasa. In ya zama yana da ƙarfi, ƙimarsa za ta yi sama. Kamar yadda muke gani, ƙimar naira tana ta yin ƙasa saboda rashin ƙarfin da take da shi. Saboda haka dole ne za a iya samun bambanci, ka kawo dala a baka naira ko ka kawo euro a baka naira, dole za a samu bambanci. Wannan ka kawo ƙwaya ɗaya, wannan an baka wajen 585, ka ba da 585 an baka ƙwaya ɗaya. Wannan babu laifi, amma shi ma ya zama yadan biyadin, hannu da hannu. Kada ya zanto akwai jinkiri, ka karɓa ka ce to zan kawo, wannan baya halatta. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس يا قوم إن كنتم في ريب من البعث إذا كنت كسنتي cikinku kwantan tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turabin to lalle mu ne muka halicce ku daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga digon maniyyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin sannan daga gudan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mai cikakkiyar halitta da wadda ba mai cikakkiya ba linubayyana lakum dan mu bayyana muku kudurarmu ونقر في الأرحام ما نشاء كما منا تبتر دا أبن دا مكا قداما أتكي مايفا إلى أجل مسمى زوا قوان لوكا چيكي يدجي ثم نخرجكم طفلا سنم فتد كوجا ليلي ثم لتبلغوا أشدكم سنن دو منكو إسكوكي غچكر كرفنكو ومنكم من يتوفى دا غچكينكو أقوي واندا أكي كرفرنسا ومنكم من يرد إلى أرذل العمري daga cikin ku kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a domin ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani watara al-ardha hamidatan zaka ga ƙasa ke kasasshiya fa idza anzalna 'alayha al-ma'a to amma idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza warabat ta kumburo wa abbatat min kulli zawjin bahij ta fitar da kowane irin tsuro mai ban sha'awa a bayanin da muka fara cikin wannan aya mun tsaya inda Allah subhanahu wataala yake cewa linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan abubuwa na matakai-matakai da ya halitta a kansu tun daga halittar ɗan adam na farko da turbaya har zuwa kuma halittar sauran ‘yan adam ta hanyar da ya yi bayanin mataki-mataki da ɗan adam yake biyowa Allah ya ce ya yi wannan lino bayyana lakum don mu bayyana muku Allah bai ambaci menene zai bayyana mana ba ya yi wannan don ya bayyana mana wasu malamai suka ce don ya bayyana mana ƙudurarsa ya bayyana mana cikakken ikonsa ko linu bayyana lakum don mu bayyana muku cewa za mu iya dawo da mutum bayan mutuwarsa ko mu bayyana muku abinda kuke da buƙatarsa kuke da buƙatar saninsa Ubangiji subhanahu wataala ya shafe wannan domin ka kaddara dukkan abin da ya dace linu bayyana lakum anna al-ba'tha haqqun don mu bayyana muku cewa tashi bayan mutuwa gaskiya ne abinda kuke ganin kamar ba zai yiwu ba to zai yiwu idan kuka lura da yadda asalin halitta ku ta kasance da kuma yadda muka halicce ku to za ku iya tabbatarwa da cewa lalle za mu iya dawo da ku bayan mutuwar ku wa nuqirru fil arham ma nasha muna kuma tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa Allah subhanahu wataala ya ce yana tabbatar da abinda ya ga damar tabbatarwa na jariri a cikin mahaifiyarsa ila ajalin musamma har zuwa lokacin da yake kayyadajje shi da lokacin haihuwarsa anan Allah subhanahu wataala yana ishara zuwa ga cewa wannan abin halitta da Allah subhanahu wataala yake halittarsa akan waɗannan matakai daban-daban har ya zama cikakken mutum to ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da shi ya kyale shi ya wanzar da shi a cikin mahaifi a cikin mahaifar mahaifiyarsa har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ainihin ya zo duniya wani yayi wata shida wannan shine mafi karancin lokacin ciki ko lokacin da ciki yake dauka a jikin mace shine watanni guda shida wani kuma ya wuce haka har zuwa wata tara wasu daga cikin malamai sun yarda cewa ciki yakan kai wani lokaci mai tsawo wasu su ce shekara uku wasu biyu wasu uku wasu ma hudu suna cewa ciki yakan kwanta har zuwa wannan lokaci Imam Malik ya tafi akan cewa ciki yakan kai shekara uku yana hujja da ainihin makocinsa da aka haife shi bayan shekara uku yana cikin mahaifiyarsa shine Muhammad ibn Ajlan al-Madani to amma daga baya abinda masana abinda ilimin likitanci suka tabbatar shine ciki baya wuce wannan mudda wato baya wuce wata tara wasu su ce baya wuce wata goma kamar abinnan a dokoki na wasu kasashe kamar irin kasar Egypt da kasar Syria dangane da danganta da zuwa ga mahaifinsa abinda yake a cikin dokokinsu bayan sun tuntuɓi malamai suka nuna musu cewa babu wani nassi karara da ake da shi da yake nuna cewa ciki yana wuce wannan watanni wato yana wuce watanni tara da Allah subhanahu wataala ya sanya a bisa ga al'ada ake haifawar yaro a cikinsa illa iyaka dai ana da abin da yake nuna mafi karancin ciki kamar inda Allah subhanahu wataala cewa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara Allah ce da ciki da yayewa wata 30 to kaga idan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa ana yaye yaro cikin shekara biyu wa fisaluhu fi amaini ko wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini cewa lokacin shayarwa mafiya yawancin lokaci ko mafiya tsawon lokaci shine shekaru biyu. To a ce wata 30 ka cire shekaru guda biyu, ka cire wata 24 kenan, kaga saura wata 6. To wannan wata 6 shine zai zanto mafi karancin watanni na yin ciki. To amma abin da ya shafi aktsaru muddatil hamli, mafi tsawon lokacin da ciki yake a jikin mace, wannan babu wata ishara da take nuna haka. Saboda haka illa iyaka da a wancan lokaci, abinda malamai suke izina da shi shine abinda suka gani ko suka fahimta, ko kuma mata suke cewa suna da shi na ciki. To idan aka zanto wannan ciki ana ta zaton shi har aka dau wani lokaci sannan bace ta haihu, to sai a ce wannan cikin da ake ta zato ne shekara 1 2 da ta wuce shine yanzu aka haifa. To sai su ce to kenan ciki yakan kai wannan lokacin. Saboda haka wanda ya ga shekara 2 sai ya ce shekara 2 yake kaiwa, wanda ya ga 3 ya ce 3, wani ma ya ga 4 ya ce 4. To amma ko a da can Ibn Hazm yana daga cikin waɗanda suka ja da wannan magana, cewa ciki baya wuce shekara 9 abin nan wata 9, cewa baya wuce wata 9. Saboda bai yarda cewa za a haifi yaro wato da zai wuce wata 9 a cikin sa, bai ce wannan abin da ake cewa kwantatta ciki kawai wani wahabi ne wato mace take da shi a kwakwalwarta. Saboda za ka riƙa jin kamar tana da ciki, alhalin kuma ba ciki ne da ita ba, za ta ga al'adarta ta dakata sannan ta riƙa jin kamar ciki ne da ita. Saboda sai ce ta ɗaukar cewa ciki gare ta, tare da cewa in an je an duba an yi sukanin ba a ganin wani abu na ciki, za a ce mata ba ta da shi, amma za ta ci gaba da yarda cewa tana da ciki kwantawa yi. To ya ce tun a wancan lokaci yake cewa wannan ba gaskiya ba ne. To kuma daga baya ilimin likitanci ya tabbatar da cewa babu wani abu sunan shi kwantattar ciki, mace tana da ciki ko ba ta da ciki. In tana da ciki, tana da ciki, kuma za ta haife shi a iya waɗannan lokutan da ake haihuwa. In ba ta da ciki, kawai ba ta da ciki, ko ta ce tana da shi, ba ta da shi. Saboda haka wannan shi ne shi ya sa lokacin da malamai suka bawa wato mahukunta wannan bayanin cewa babu wani nassi da yake nuna ciki yana wuce, yana kaiwa wasu shekaru ko wasu watanni fiye da yadda aka saba, to shine sai aka bar shi wata abin nan a shekara ɗaya. Saboda haka abin da yake abin a law, a family law na ƙasar Egypt da na ƙasar Syria, watakila ma a kusa ƙasashen, shine shekara ɗaya. Haka idan mutum ya saki matarsa kafin wato sai a wata 10 sai ta haihu, to ana iya danganta masa ɗan cewa ɗansa ne a cikinta. A in ta haihu bayan shekara ɗaya, to wannan ba a danganta masa ɗan, don ba zai yiwu ba a ce ta samu ciki kuma har ya yi shekara, ya wuce shekara sannan ta gaba ta haife shi, ce wannan ba ɗan wannan da ya sake ta ba ne, a je a nemo masa mahaifinsa ne ba. Saboda haka wani qirru fil arhami ma nasha, shi ne tabbatar da wannan abin halitta ɗin, wannan tsokar bayan an mata fasalin ɗan adam, Allah ya ce muna tabbatar da ita a cikin mahaifa, wato muna wanzar da ita a cikin mahaifa, ma na sha'u gwargwadon abinda muka ga dama, ila ajalin musamman har zuwa ƙayyadajjen lokaci da za a haife shi, ko wata 6 ko 7 ko 8 ko 9, ko kuma a yi ɓarinsa kafin wannan lokaci. Allah ya ce summa nukhrijukum tifla, sannan mu fitar da ku jarirai, wato sai mu fito da ku daga cikunan iyayenku, kuna wato lokacin da kuka kai lokacin haihuwa, sai mu fito da ku abinnan tiflan ay atfalan, mu fito da ku jarirai. A nan za mu ga cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tiflan, atiflo shi ne yaro guda ɗaya, mufradi ne, wato singular ne, atiflo guda ɗaya kenan, da yawa atfal, wa idha balaga al-atfalu minkum al-hulum, al-Qur'ani ya zo da atfal. To ta yaya nan ana maganar jam'i kuma aka zo da mufradi, aka zo da singular, tunda ce summa nukhrijukum, kum kaga jam'i ne, summa nukhrijukum. To da me ba ce summa nukhrijukum atfala, sai ka ce summa nukhrijukum tifla, sai ka yi magana tiflu. To at-tiflu yakan zo a matsayin jam'i don ismul jinsi ne, kamar yadda a cikin suratul nur أو الطفل الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كتي الطفل سيكتي الذين. كذا الذين ترى في الدياوة. الطفل كما لفظ ينا في الدياء. تو أما شرط أكتي الطفل الذين سيأك فين تشوا تو كلمة الطفل تنازوا أما زين دياوة. سوون هك إن أكتي ثم نخرجكم طفلة ليدي يكيد أكتي ثم نخرجكم أطفالا. saboda at-tiflu yana zuwa a matsayin abin nan sannan kuma kaida ta larabci duk inda aka samu ismul jins yana zuwa a matsayin wato a matsayin jami duk da gashi zai zo mufradi to amma zai zo a matsayin jami za a yi amfani da shi a matsayin jami kamar Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa al-janna qoramai gare ta mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كذا ومن جي يانون تيوا الجنة قورم أكيد سو وقورم أي بشي أنهار أنهار نكي تيوا أما أقول ونقول سألة إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر lalle masu takawa suna cikin aljannatai sai ce wa nahar da qorama to nan wa nahar ana nufin da qoramu din duk da cewa mufradi ne amma ismul jins ne ismul jins yana zuwa a matsayin abu da yawa waja'alna lil muttaqina imama imama mufradi ne jam'in sa a'imma waja'alnakum a'immatan waja'alnahum a'immatan a'imma jam'i ne na imam amma anan da ubangiji subhanahu wataala ya tashi magana ce waja'alna lil muttaqina sace imama waja'alna kaga jam'i ne akace lil muttaqina ka sanya mu ga masu takawa imaman ba ce a'imma ba saboda imaman din ismul jinsi ne zai iya zuwa a matsayin da yawa fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا طبنا جمعيني إذن سوما تندكوك أورا سكا يرجي مكو دسان رنسو سكا يرجي مكو كتوانا أبو دك سداكيوم بابو ليفي كتي تو أنا مغانا ما تاليوا تنوكشي طبنا أما سيكشي نفسا بأتي أنفسا با saboda nafsan din ismul jinsi ne zai iya daukan duka matan zai iya daukan ma'anar anfusan to irin wannan yana dan da yawa a cikin alqur'ani wa hasuna ulaika rafiqa rafiq mufrad ne jam'in sa rufaqa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ba ce wa hasuna ulaika rufaqa ba saboda rafiq ismul jinsi ne zai iya zama da ma'anar jam'i haka nan wa in kuntum junuban fa taharu wa in kuntum idan kun kasance kaga ana magana da jam'i ne ana magana da jama'a ne amma kace junuban junuban shine mutun dai mai janaba amma kalmar junub asalin ta mufradi ne jins ismul jins ne nakira zai iya daukan ma'anar masu janaba والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون يقول إلى من سنة نديوا أتكين القرآن سوراك لألا سبحانه وتعالى ثم نخرجكم طفلا سنم فتنكو طفلا لك جاريري تو أنا أبن جي سبحانه وتعالى إلى إشارة ذو أتكيوا شيوانا دان أدم دان الله يسامن دشي أتكين ما هي في يسا يبي ودن نم mataki 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 tun daga matakin nutfa har ya zo matakin alaqa ya zo matakin mudgha sannan kuma wannan mudgha din Allah ya halitta ya sa masa kasusuwa sannan ya lilliba kasusuwan da nama kamar yanda ya ambata surar da zamu shiga nan gaba suratul mu'minun fa khalaqna al-mudghata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma sannan summa ansha'nahu khalqan akhar shine lokacin da za a hura masa rai kuma ya tashi daga matsayin waccan halitta wacce take sifa ta dan adam amma kuma babu rai a cikin ta koda tana motsi thumma ansha'nahu sai muka sake samar da shi khalqan akhar wata halitta wato wata halitta mai ruhi wata halitta mai rai to zamu ga matakan da ya biyo yana cikin mahaifiyarsa mataki ne na abinan da na karfi bayan rauni karfi bayan rauni har yayi karfin da ya kai mutum to sannan in yazo duniya zai fara shi ma daga rauni sannan ya kai karfi sannan ya da rauni to shi da ya fara daga marhala ta tufula mataki na yarinta mataki na yarinta mataki ne na na rauni domin a lokacin komai nashi yana da rauni duka gangan jikinsa tana da rauni ko zama bai iya yi sauraka komai a lokacin sai an yi masa bai iya daukan wani abu da hannunsa bai iya tashi yayi tafiya da kafarsa sauraka komai a lokacin nashi mai rauni ne a hankali waɗannan gabobi nashi suke fara samun karfi Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba to kuma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya hore muku waɗannan kafofi wanda da su ne kuma za ku samu ilimi za ku fahimci rayuwa waja'ala lakum as-sam'a wal absara isan ya muku ji da gani sanya muku af'ida zukata kuke hankaltar da abubuwa da su to haka dan adam yake farawa ya fara da rauni to wannan raunin yasa ubangiji subhanahu wataala ya hore masa iyaye mata waɗanda kuma yasa tausayi a cikin zukatansu saboda tausayinsu ya dace da rauninsa sai a samu daidaito ba a bashi a hannun ɗa namiji ba domin ɗa namiji yana da kakkausar zuciya ba lallai ne zai iya jurewa abinda ya mace za ta jure ba sai Allah ya sanya su a hannun ‘ya’ya mata waɗanda Allah subhanahu wata’ala ya halice su da tausayi da ainihin tausasawa sannan Allah subhanahu wata’ala ya ce sun mani hurjukun tufila sun mani tablugu a shuddaku sannan kuma domin ku isa wato ku kai ga cikar ƙarfinku wato a hankali kuna ƙara samun ci gaba tun daga haihuwarku yaro yana fara ƙarfi har ya zama har ya dawo yana rarrafe har ya dawo yana tafiya yana tatata har ya dawo yana kuma tafiya yana gudu to da haka kuna girma har ku kai ƙarfinku litablugu ashuddakum wato ku kai kamalar ƙarfinku ashidda anan ashuddakum kamalar ƙarfi ƙarfi ta fuskar gangar jiki da kuma ƙarfi ta fuskar hankali wato gangar jikinku tana ƙara samun ƙarfi hankalin kuma yana ƙara samun cika za mu ga cewa akwai ashud wato isa wannan matakin na ƙarfi na gangar jiki wanda Allah subhanahu wataala ya yi maganar marayu ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau har lokacin da zai kai a shuddahu cikar karfinsa ba shi ne wanda yanzu ake magana akan litabrugu a shuddakun ba wanda cikar karfin maraya shi ne lokacin da ya balaga ya isa aure shi ne wa in anastu wa iza balagun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum akwai da balagun nikaha wannan isa lokacin da za a iya masa aure shi ne a shuddahu din da Allah yake nufi na cewa marayu sai sun kai a shuddahu lokacin da maraya ya balaga ya mallaki hankalinsa to lokacin ana iya ba shi dukiyarsa in yana so don ya juya da kansa amma nan da Allah ce thumma litablugu ashuddakum sannan domin ku kai ga lokacin cikar ƙarfinku malamai sun yi saɓani wajen tantance shekarar al-ashud wani lokaci ne mutum zai kai cikar ƙarfinsa ibnu atiya a cikin tafsirinsa ya ambaci cewa malamai sun yi saɓani tun daga shekara 18 wannan shekara 18 muna iya cewa shekara ce ta balaga ko ƙasa ma da haka wanda tana ta shafi yaro ne shi ne hatta iza balagun nika har zuwa shekara wasu suka ce 30 wasu 33 32 33 36 har zuwa 40 wasu 42 har zuwa 46 wato wajen tantance yaushe ne za a ce mutun ya kai cikar karfin sa to wasu kace daga 33 shine lokacin samarta yake karewa lokacin samartaka yake karewa 33 wasu ce a'a sai ya kai har shekara 35 wasu ce ma har ya kai 40 Qur'ani ya nuna 40 da yace hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana har sai ya kai ashuddahu cikar karfin sa wa balaga 40 sana wasu ce isar karfi shine zuwa shekara 40 amma wasu na cewa farkon sa karshen sa ne nan farkon sa yana farawa daga 33 har zuwa shekara 40 to in ya kai shekara 40 to ya gama cika karfin sa ya gama cika karfin sa wanda tace sune shekaru na fituwa sune shekaru na samartaka sune shekarun da mutum yake ji da karfi lokacin da kansa yake rawa komai ma yake ginin zai iya yana ganin ya kai shekara 30 33 35 shi a bashi ma shugabancin Najeriya duk wannan tangal tangal din da take shi zai iya a bashi a gani a lokacin ba abin da yake ganin ba zai iya ba saboda yana jin karfi a lokacin to wannan shine shekaru na samarta na samari aka ga shugaban samarin jam'iyyar shekarar sa 55 zuwa 60 shine shugaban matasan jam'iyya wanda ya wuce shekarun samarta ya wuce shekarun matasa saboda haka mafi kodoro shine 40 na sana shekara 40 to Allah subhanahu wataala ce thumma litablughu ashuddakum to a lokacin ne ko kai kamalar karfin ku karfin hankali yana cika zuwa shekara 40 din a lokacin hankalin yake cika abinda mutum yake iya fada ko ya aiwatar yana shekara 33 35 in ya kai shekara 40 abinda yayi sama to za ka ga cewa ba zai yadda yi ba a wancan lokacin babu abinda yake shiga gaban sa yana ganin ko bene ne zai iya amma da zarar waɗannan shekarun suka zo shi kansa zai rika mamakin kansa a baya fa shi ne yake kaza a wancan lokacin gani yake me zai sa ba za a yi ba amma yanzu shi da kansa zai rika yi wa kansa linzami har yana mamakin masu yi saboda a lokacin kwakwalwarsa ta cika hankalinsa ya cika shi yasa yake ganin idan ya wuce wannan lokacin kuma bai canza ba to kuma yana da wahala ya canza tunda hankalin ya gama cika amma al'amuran suna nan ba su canza ba musamman abin da ya shafi ɗabi'a abin da ya shafi halayya ya kai wannan shekarun yana ci gaba da abin da yake to yana da wahala ya canza saboda haka al-ashud yana farawa ne daga wannan mataki na abin nan amma shekarun aure su sukan fara daga ƙasa da haka daga lokacin balaga shine hatta idza balagun nikah wasu malamai suna cewa kai aure da wuri domin ka samar wa da kanka uba da zai kula da kai lokacin yarinta tsufanka in kai aure da wuri to zaka haifar wa kanka uba wanda shi kuma zai kula da kai lokacin yarintar tsufanka saboda kana farawa ne daga tsufula daga yarinta kuma sanda za ka koma wannan marhala kamar yadda za mu zo mu yi bayani to idan kai aure da wuri za ka haihu da wuri saboda haka sai ka haifi yaron da za a rika cewa wai wa da kani ne ku da ce a yi ɗana ne to in lokacin da tsufa ya zo shi kuma sai zama babanka amma in ka bari ka zama gansame mai sannan daga baya ka yi aure to kuma sai ka ga ka tsufa yaron ka dan mitsitsi kai da shi a rasa wa zai kama hannun wani kana neman taimako yana neman taimako Allah subhanahu wataala ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila azharil umri daga cikin ku ya ko mutane akwai wanda yutawaffa ake karban ransa wato tun gabanin ma ya kai ashuddahu kafin ya kai cikar karfinsa Allah subhanahu wataala ya karbi ransa wani ma tun yana ciki ba zai zo da rai ba wani kuma bayan ya zo dare yana yarintarsa wani yana kara wato shekarunsa na farko sai kaga yarusu wa minkum man yuraddu ila athalil umri daga cikin kuma akwai wanda ake barin shi har zuwa mafi kaskancin rayuwa ana nufin kaskancin rayuwar ba wai shi kaskancin sa ba shekaru masu yawa ba sa mai da mutun kaskantacce amma rayuwar ta shi za ta yi kasa sai ya zanto daga karfi kuma rauni ne ya samu sa Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna allaha qadir alimun qadir cha allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwat sannan Allah ya sanya karfi bayan wannan raunin thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shay'a sannan kuma ya sanya wato rauni da furfura bayan wannan karfin saboda yadda ya taso daga rauni haka nan zai tike da rauni yadda ya taso yana tiflun haka nan zai koma tifulatu shaykhuha zai koma kuma kamar yaro amma kuma ya tsufa wanda arzalil umur babu wani nasi da yana tantance shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'maru ummati ma baina 60 ila 70 fa qalla man yajuz zalik shekarun al'ummata daga 60 ne zuwa 70 kadan ne suke haura haka kadan ne suke haura 70 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi 63 tabbas zuwa wannan shekarun ba arzalul umr bane tabbas zuwa 63 da annabi yayi ba arzalul umr bane saboda shi yake roƙon Allah kada ya kai shi wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah kamar da ke sahih bukhari hadith sa'd ibn abi waqas annabi yana neman tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umr yana roƙon Allah ya tsare shi daga wato ragwanci ya tsare shi daga rowa ya tsare shi kuma da a mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin shekaru saboda ka tabbas shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba arzalil umr bane to haka na ila 70 wasu suna cewa arzalil umr yana farawa ne daga 75 wato daga 75 to amma dai wannan ba tabbas bane yana iya samun canji daga mutum zuwa mutum wani arzalul umur din sai yana farawa daga 70 wani daga kasa da haka ba mutakila wani ya fara daga 75 din wani ma ya wuce haka saboda haka ya danganta da irin shirin da Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa jikinsa da irin yadda Ubangiji subhanahu wataala ya rubuta masa domin komawa zuwa ga wannan mataki ba zaɓin mutum bane abu ne daga na kaddara ce ta Ubangiji abin da yake kaddara ba a hannunka yake ba sai yadda ka gani shi yasa ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri kamar yadda rasuwar ba mutum ne yake jawo wa kansa rasuwar ba sai abin da sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa na rayuwarsa ya kare to haka nan shi ma arzalul umr din ba shi yake tsara wa kansa sanda zai zama arzalul umr ba wani abu ne da Ubangiji subhanahu wataala shi ya kaddara masa shi saboda haka zai iya kaiwa wasu shekaru kafin ya gangara zuwa ga arzalil umur wannan arzalil umur shekaru ne kamar yadda Allah ya sifanta shi a nan likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wato shekaru ne da mutum abinda ya sani duka zai manta kuma ba zai karɓi koyo ba yaro ƙarami al-tifl yana karɓar koyo da abin da ka gaya masa ka koya masa zai rike amma wanda ya kai arzalil umr ya kai mafi kaskancin shekarun wannan to kana koya masa yana zirarewa yanzu nan zaka zo gunsa ya tambaye ka ya sunanka ce sunana Abubakar ce Abubakar kana lafiya ya gida ya kaza ya kaza da an jima kuma minti biyar sai ce ya sunanka kama ya manta cewa ka ya tambaye ka ga ya masa da an jima kuma sake tambaye ka ya sunanka saboda abin ba zai zauna ba shi ne kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a saka abin da ya sani zai manta abin da bai sani ba kuma zai kasa koya wanda ya sani zai manta koya musa abin gashi an ya faru wata kila da shi ma akai amma ya masa ya aike ka kaje ka zo kai masa bayani ya aike ka kaje aiken ka dawo kai masa bayani gashi da an jima ya ce kai wani ba kai da aika ba shi ai na zo na maka bani ƙarya kake yi yaushe ka zo ka fara ƙarya ne gashi kuma kun yi hakan da shi amma zai ce ba ai ba kuma ya musu cewa sam ba fa manta yi ba ba sha'afa yi ba ka zo din bane don haka zaka hakura don shi li kai la ya'lamu min ba'di illa shay'a wasu suka ce ba amma cewa li kai la yansa ba domin annisyan watakila ana iya tunawa haka ce ka manta zaka iya tunawa na manta amma na tuna amma li kai la ya'lam gaba da ilimin ne ba zai karba ba saboda ba zai karbi wani abu na ilimi a wannan lokacin ba to lokacin da mutum ya kai irin wannan shekaru shi kansa zai shiga damuwa domin zai ga duk sa'annansa babu su yawanci duk sun kare inda zai samu sa'annansa to zai ga yana jin daɗi zai ga ya murmure yana nishaɗi saɓanin ya gan shi kaɗai to a lokacin zai fi son ya zauna shi kaɗai ma baya son shiga jama'a Qutri ibn Fujaa yana cewa man la ya'tabit yas'am wa yahrum وتسلمه المنون الى انقطاع وند ما بي متو با تو زي فارا قوساوا كوما يصوفا يصوفا يفارا قوساوا كوما قرشي ما كغا يا كوبا ينا ينكيوا با روان شي دكووا بايا سان شيغا متاني دومين زي شيغو cikin wani jil ne wasu tsare ku ne wani generation ne wanda ba lalle ne ya san kima sa ba zai rika ganin wasu abubuwa wanda zai ga cewa a da can ba za a yi masa haka ba amma yanzu ya zo wani zamani da ake yi masa irin abu kaza to wanda duk zai sa shi damuwa arzalin umur Allah subhanahu wataala yana horewa dan adam tsawon rai idan ya hore masa tsawon rai cikin bautar Allah to wannan ba karamin gata ya masa ba annabi yana cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu ba fi alkhairu ku shine wanda shekarunsa suka yi yawa kuma aikinsa ya yi saboda haka yayin da Allah subhanahu wataala ya baka wato yalwar shekaru to yi kokari ka kyautata aikinka sai ka gaji wannan sai ka ci gajiyar wannan yalwar shekaru amma idan aka bawa mutum tsawon rai sannan kuma ya ci gaba da yin abin da yake na barna to babu shakka wannan uba ce gare shi ba gata ya samu ba bala'i ne jarraba ce ya samu tsawon rai kuma cikin barna da saban Allah to wannan babu shakka uba ce shi yasa Imam Ahmad da sauran magabata idan ka roka musu tsawon rai sai su ce fi da'atillahi zaka roka mutum tsawon rai Allah ya baka jinkiri cikin biyar Allah Allah ya kara maka jinkiri mai amfani gare ka amma jinkiri cikin saban Allah wannan ba shi da wani amfani Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wanda duk muka bashi tsawon rai za mu dawo da shi baya a halittarsa Allah ya ce yanzu ba sa su hankalta ba akwai aya da take cikin suratul ghafir ita ma ta faɗi matakan halitta a ciki Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi mataki na tsufa bayan mataki na cikar shekaru ce wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun Ubangiji a can ya faɗi marhala ta tsufa anan daga ashuddakum ba faɗi marhala ta tsufa ba shaykhuha sai aka faɗi marhala ta arzalil umuri menene yasa adab ba a fada ba a can aka fada insha Allah za mu yi tsokaci a wannan karatu na gobe bi iznillahi abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh